bintike a ƙarshen suratul anfal yau kuma zamu tashi farkon suratul tauba ana kiranta suratul tauba sannan kuma ana kiranta suratul bara'a hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga sa'id ibn jubair yace qultu li ibn abbas suratul tauba na tambayi abdullahi da abbas nace haka za a kiraye ta suratul tauba قال عبد الله بن عباس التوبة هي الفاضحة أي سورة التوبة إتتي ميتونن أسيري ميتونن سيليلي غمد منافقي ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها بتقشي با تنا سوكر دا ومنهم 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 har sai da aka yi tsammanin ba daya daga cikin munafikai da zai saura sai ta ambace shi qala yace qultu suratul anfal yace to kuma haka zan ce suratul anfal ita kuma menene alakar ta ko menene labarin ta ko menene ke cikin ta sai yace nazalat fi badrin ita suratul anfal ta sauka dangane da yakin badar sa'id ibn jubair yace na sake cewa da shi suratul hasri yana nufin ita kuma suratul hasri fa menene labarin saukarta sai yace nazalat fi banin nadir ta sauka dangane da lamarin banun nadir wato wata kabila daga cikin kabilun yahudawa da suke makwabtaka da manzon sallallahu alaihi wa sallam a zaman sa na madina dan haka dai suratul tauba ana kiranta suratul tauba baya ga haka kuma ana kiranta suratul bara'a saboda akwai hadisi cikin sahih bukhari da aka karbo daga albara ibn azib Allah shi kare da a gare shi yace karshen aya da ta sauka a cikin alqur'ani yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala amma karshen sura da ta sauka sai yace suratu bara'a amma dadin yace suratu tauba kaga hadisin abdullahi dan abbas suratu tauba ga hadisin albara ibn azib suratu bara'a wanda kenan a iya kiranta suratu tauba a iya kiranta suratu bara'a dukan waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin riwayoyin hadisin su kuma suna cikin Bukhari waɗanda suka nuna haka haka an samu riwayar wani hadisin daban a cikin littafin Abu Ubayd na Ulumul Qur'an wanda aka karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman yace yusammunaha suratul tauba suna ambatanta da suna suratul tauba wa hiya suratul azab amma ya dace su kira ta da suna suratul azab wato sura da take dauke da labarin azaba ga waɗanda suka cancanta ayi musu azaba a takaice dai ka iya kiranta suratul tauba suratul bara'a suratul azab ko ka ce al-fadhiha al-fadhiha sai zanto sifa ce ba suna bane ba amma at-tauba suna ne ba sifa ba haka bara'a suna ne ba sifa ba amma al-fadhiha wannan ya zama sifa ce ba suna ba kun san bambanci da ke tsakanin suna kuma da sifa to malamai sun yi sabani me yasa aka bude ta ba bismillah dan haka tazo ta sha bamban da sauran surorin alqur'ani mai girma an bude ta babu bismillah saboda me wadansu malaman kamar yadda aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib da kuma Sa'id ibn Uyayna cikin tabi'ai suka ce ai basmala ta kunshi rahama ta kunshi wani nau'i na aminci ita ko suratul tauba ba ta dauke da rahama game da kafirai dan haka bata dace a bude ta da basmala ba wannan shine dalilin amma akwai riwaya kuma da ta nuna cewa lokacin da aka saukar da suratul anfal aka tike sai kuma aka kawo suratul bara'a a dunkule sai manzon Allah ya sa marubuta suka rubuta su kusa da juna bai yi umarni a sanya basmala ba dan haka sai sahabbai suka yi sabani waɗansu suka ce da al anfal da suratul bara'a abu ɗaya ne dan haka sai basu bar basmala ba waɗansu suka ce a'a surori ne daban-daban Al-Anfal tana cin gashin kanta, suratul Bara'a tana cin gashin kanta. Dan haka da suka tashi rubuta Qur'ani a lokacin Usman dan Affan, sai suka bar fili gurgurdan yadda a iya rubuta basmala in ana so, amma kuma basu rubuta ba. Kai mai ra'ayin cewa sura ce mai zaman kanta ka iya sa basmala. Ko masu fahimtar cewa sura ce guda daya Al-Anfal da Bara'a wannan filin kenan kamar karshen aya ne zaka shiga wata aya. Amma a takaice dai abin da yake dai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai karanta ta da basmala ba ya karanta da sahabbai an ji bai kuma taɓa yin basmala a farkonta ba, shikenan wannan shine hujja. Duk wani dalili da za a bar daga cikin dalilai nemo shi ne don ya ƙara fito da abu fili, amma dai a aikace manzon Allah bai yi basmala ba. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyinta daidai, ba mu ikon aiki da su. Me Allah ce?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
لفظ براءة وتنسك شيء مبتداني أما من يسعى أي mubtada da kalmar da take nakira ce, wadda ka'idar larabci bayan da za a yi nakira ta zanto mubtada. Wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufit ka inda zaidin namira, kamar yadda Ibn Malik ya faɗa, suka ce idan nakira ta zanto mausufa an siffanta ta, to shikenan bara'atun ka'inatun minallahi wa rasulihi, bara'a ce ma'ana barranta kasantacciya min Allahi wa rasulihi daga Allah da manzansa, ila allazina ahadtum min almusyrikin zuwa ga waɗanda kuka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su cikin mushrikai, ma'ana ko isar masa da sakon cewa Allah ya barranta daga gare su, manzan Allah ya barranta ga barin su. Dama lafazin bara'a din abinda yake nufi wato ihlalul ismati, kwance dukkan wani aminci ko zaman lafiya tsakaninka da mutum. Da ka ce na barranta daga gare ka, ma'ana kana nufin ni da kai babu taimakekeniya da juna, babu zaman lafiya da juna. To shine saƙon da Allah ya saukar a farkon wannan sura a sanar da mushrikai, bara'atun minallahi wa rasulihi, bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal mushrikin, barranta daga Allah, barranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ila allazina ahadtum zuwa ga waɗanda kuka kulla yarjejeniyan zaman lafiya da su, min almusyrikin cikin mushrikai, cewa daga lokacin da wannan sura ta sauka wannan yarjejeniya ta kare ta yanke, babu ku babu su. Kun fahimta? Ai ila allazina ahadtum min almusyrikin fasihu fil ardi, ku ce da su ku yi tafiya a ban kasa. As-siyahatu fil ardi shine as-sayru fil ardi, kaiwa da komowa a cikin kasa. Fasihu fil ardi, ku kai ku komo a cikin kasa, tafiyar sada zumunci, tafiyar kasuwanci, kowace irin tafiya. Arba'ata ashhurin nan da wata hudu kawai aka yi muku jinkiri, an gane ku? Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, an ba ku dama na kaiwa da komowa har tsawon wata hudu. Amma da wannan wata hudu sun riga sun kare, to wannan bara'a ta fara aiki. A duk inda musulmi suka gan ku ya halatta su yaƙe ku. Yanzu an ba ku rara na wata hudu, ku kai ku komo duk inda kuke so, duk inda kuke son ku je ku dawo, kasuwanci ko sada zumunci. Amma da zaran wata hudu ta kare, to shikenan an riga an ba ku deadline, daga wannan lokacin a iya kai muku farmaki, a iya yakar ku. To wannan wata hudu daga wani lokaci za su fara. Waɗansu malamai suka ce sunan Shawwal da Zulkaida da Zulhijja da Al-Muharram. To amma kuma lokacin saukar ayar wato bayan Shawwal din ya riga ya wuce ne, amma zance da yafi inganci shine a'a, wannan wata hudu lissafin su zai fara ne daga ranar goma ga watan Zulhijja. Goma ga watan Zulhijja, kaga daga lokacin ka kidaya wata hudu, to shikenan goma ga watan Zulhijja, ragowar kwana 20 din cikin sa, sannan ga Al-Muharram, ga Safar, ga Rabiul Awwal, wato kenan daga goma ga watan Zulhijja zuwa goma ga watan Rabiul Tsani na shekarar da surar ta sauka. Goma ga watan Zulhijja zuwa nawa? Goma ga watan Rabi'ul Tsani, in ka lissafa shine zai baka me? Wata hudu. Shine fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi, kuma ku sani ku din baku isa ku tsere ma Ubangiji ba, ba za ku iya fita karkashin ikonsa da kudurarsa da iradarsa ba. Wa annallaha mukhzil kafirin, kuma ku sani cewa lallai Ubangiji ta'ala zai kunyata kafirai, zai kaskantar da su. Sai ayata gaba ta ce mi?
Wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawma الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
إمام الترمذي يروى حديثي لقى عبد الله بن عباس الله تقال يدعى قريش يتبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura sayyidina Abu Bakar ya zama shine amirul haji a wata shekara kuma idan ya je yayi kira da babban murya a tsakankanin mutane da waɗannan kalmomi kowa ya ji da mummuni da wanda ba mummuni ba kar ku manta a wannan lokacin musulmai sukan je su yi dawafi ga su ga kafirai musulmai na tauhidi kafirai suna shirka a takuɗe sai aka aika da sayyidina Abu Bakar dan yaje ya celanta waɗannan kalmomi guda hudu summa atba'ahu aliyan bayan ya riga yayi gaba sai kuma ya bishi da Ali ibn Abi Talib fa baina Abu Bakrin fi ba'd at-tariq yayin da sayyidina Abu Bakar ke wani sashi na hanya kafin ya karasa Makka iz sami'a rugha'a naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qaswa sai yaji kara ko kukan taguwar annabi da ake kira da suna al-qaswa tunda ya san taguwar annabi ce da yake yawan hawanta ta matar raƙumi da yake yawan hawa da ya ji kukan zai iya ganewa sai ji ƙara ko ƙogin wannan taguwa din me ya faru fa kharaja Abu Bakr fazi'an sai sayyidina Abu Bakr ya fito daga inda yake zaune a firgice a tsorace fa zanna annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi tsammanin annabi ya biyo shi ne da kansa idan annabi ya tura ka kuma kafin ka je wurin aiken kuma ya taho da kansa wannan yana nuna me rashin yadda da aiken kenan shine abin da ya razanar da Abu Bakar tunda ya ji karan taguwar ya dauka annabi ne ya taho da kansa fa iza huwa aliyu sai ya ga Ali ibn Abi Talib ne akan taguwar da annabi ke hawa to wannan na nuna kuma fallalar Ali ibn Abi Talib ya samu dama ya hawo abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ko gwamnan garin nan ya turo mota a dauke ka yace ka zauna a daidai wurin zaman sa ya zaka ji sai kanka ya danyi amma taguwar annabi kuma wata motar gwamna wani dokin sarki wani jirgi na shugaban kasa ya kai matsayin taguwar annabi babu wannan ma'ana Ali ya samu falala dan ya zauna inda annabi ke zama wannan na nuna falalar Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da a gare shi fa dafa'a ilayhi kitaba rasulillah yana zuwa sai ya mika masa takarda daga wajen annabi cewa karbi ina fatan kun fahimta wa amara aliyan an yunadi bi haula'i al-kalimat wato takaddar abinda ta kunsa kai Abubakar aikin da aka yi maka ba fasa ba amma an turo aliyu ku tafi tare dan ku yi wannan aikin tare da juna ku faɗi waɗannan kalmomi idan kun je makka kowa ya ji fantalaqa fa hajja sai suka tafi suka yi aikin haji fa qama aliyun ayyamat tashriq ali ibn abi talib ya tashi tsaye a kwanakin da ake kira ayyamut tashriq waɗanne ne ayyamut tashriq su ne 11 da 12 da 13 ga wata su ne ayyamut tashriq su ne kuma al-ayyamul ma'dudat wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun to ka kwanaki ne wanda kowa yana nuna ba wanda yake da ragowar wani abu da zai a makka in ba wanda yake jinkirin tawaful ifada ba kaga sakon zai fi isa a wannan kwanaki ali ibn abi talib ya tashi a waɗannan kwanaki fanada yayi kira da babban murya yace zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik alqawlin Allah da alqawlin manzan Allah ya yanke daga kowane mushriki duk wani wanda da yayi alqawli tsakanin shi da manzan Allah na tsagaita wutar yaki daga yau an riga an yanke wannan fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kuna da dama ku yi tafiya a ban kasa ku kai ku komo har tsawon wata hudu amma daga wannan wata hudu sun wuce fito ku sani daga yau la yahujjanna ba'da al-ami mushrik daga wannan shekarar ba wani mushriki da zai sake zuwa aikin haji sai mai tauhidi sai wanda zai ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak bayan ku da mushrikan maka sukan ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka wai baka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya da dama naka ne kai kake mallakar sa da abin da ya mallaka to shi ma abokin kaga wannan shirka kenan daga wannan aka ce a'a daga wannan shekarar ba wanda zai sake wannan labbai kadin irin ta shirka sai ta tauhidi tsantsa wala yatufan nabi baita uryanun kada wanda ya sake zuwa yayi tawafi a dakin Allah tsirara kowa sai da tufafi a jikin sa da ku suna zuwa su yi tawafi tsirara wai hujjar su ita ce bai kamata ba ka zagaye ɗakin Allah da tufafin da ka sabawa Allah da su ka ji dan Allah yadda shedan ya kawata musu kenan wai tufafin da kai sabo da su to kuma sai ka zo ka zagaye ɗakin Allah da su bai halatta ba wannan fa mutanen maka suka kiro wannan duk wani balarabe da yazo daga wajen maka sai a ce masa ai tufafin ka kai sabo da su bai halatta kai dawafi ba sai dai ka biya kuɗin haya su baka tufafi na haya nasu wanda zaka yi dawafi da su in ko baka da kuɗin da zaka dauki haya na tufafin ɗan maka to sai ka cire tufafin kaka yi dawafi tsirara ka jiran Allah kawata wa shedan kenan to Ali bin Abi Talib yake sako na biyu kenan kar wanda ya saki kewaye ɗakin Allah yana tsirara wala yadkhul aljannata illa mu'min ba fa wanda zai shiga aljanna sai mun muni tsantsa haka manzon Allah ya aika mun faɗa wa kana aliyun yunadi ali yana kira da babban murya yana faɗin waɗannan kalmomi fa iza ayya idan ya gaji qama abubakarin fanada biha sai abubakar ya tashi yayi idan abubakar ya gaji sai ali ya tashi yayi idan wannan ya gaji haka suke bayayya da juna wato didan a isarwa da mutane saƙon da ake nufi su ji ubangiji yace wa azanun minallahi wa rasulihi wa azanun minallahi shela daga Allah wa rasulihi da manzansa sanarwa daga Allah da manzansa domin lafazin azan masdari ne wadansu suka ce ismul masdar ne na azana yu'azzinu azanan wato azana yu'azzinu azanan wadanda suka ce ba sai da ba da kasancewar sa masdar suka ce in an ce fa'ala aka ce yufa'ilu to lalle idan an zo masdari sai dai a ce at-tafi'il wake nan fassara sai a ce yufassiru sai a ce mai tafsir kenan kaga tafi'il kenan haka suka ce amma a ce azana yu'azzinu azanan to amma sun manta akwai shi a larabci akwai bayyana yubayyinu bayanan akwai tallaka yutalliqu talaqan akwai sallama yusallimu salaman akwai kallama yukallimu kalaman da haka azan ya zama masdarin kenan azana yu'azzinu azanan azan shine i'lam sanarwa ta musamman minallahi wa rasulihi daga Allah da manzansa ilan nasi zuwa ga dukkan mutane yawmal hajjil akbari a ranar haji mafi girma malaman tafsiri sun yi sabani wacce ce ranar haji mafi girma wadansu suka ce ita ce ranar arfa tare ga watan zulhijja domin a wannan ranar ake yin abin nan tsayuwa a arfa wanda tsayuwa a arfa shine rukuni mafi girma cikin rukunan aikin haji har manzo Allah ce alhajju arafa ba wani abu bane aikin haji shine tsayuwar arfa abin nufi shine mafi girman bangarori na aikin haji tsayuwar arfa wadansu malamai suka ce a'a yawmul hajjil akbari shine yawmun nahari ranar 10 ga wata domin ranar 10 ga wata a ranar ake yin ayyuka guda uku guda hudu aiki na farko jefa na jamratul aqaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku aski aiki na hudu tawaful ifada abubuwan da ake a wannan yinin guda hudu ba za ka hada su ba da abin da ake a ranar 9 ga wata guda daya sannan idan kun ce tsayuwar arfa ake nufi an ce yawmal hajjil akbari wanda falalar tana tabbata ne ga yawm wato yini daga hudowar rana zuwa faduwarta wanda tsayuwar arfa kuma duk malamai sun yarda cewa idan ka rasa arfa a yinin arfa da rana sai ka je filin arfa bayan sallar maghrib ka zauna har rabin dare kuma ka taho Muzdalifa ka kwana aikin hajji ka yayi ba lalle bane sai inda rana ka tsaya in ka tsaya da daddare ma a wannan yinin in ka tsaya da daddare tsayuwar ta yi ina fata an fahimta wanda kuma ana maganan yawm ne wanda in kun ce yawmul hajjil akbar ana nufin ranan arfa to kenan duk wanda ya tsayuwar arfa a wani bangare na dare ba rana ba tsayuwar arfa sa ba tai ba dan haka dai yawmul hajjil akbar shine yaushe ranan 10 ga wata ranan sallar layya ranan babbar sallah dan shine yawmul hajjil akbar malamai suka ce amma an ambace shi da suna alhajjul akbar dan a bambanta shi da umara umara ta zama alhajjul asghar aikin haji kuma ya zama alhajjul akbar to wannan shine bambancin shi yasa aka kawo sifa ta al-akbar wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmul hajjil akbar a karanta wannan sanarwa daga Allah da manzansa, sanarwa ta bara'atun minallahi wa rasulihi. An gane ko? Ila allazina ahadtum minal mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin. Wannan ka'idojin, wannan bara'a din a karanta ta a sanar da mutane a ranan babban aikin haji, wato ranan 10 ga wata zuwa abin da ya biyo baya. Shi yasa a aikata makaranta cikin hadisi, wato Salih bin Abi Talib a ayyamut tashrik sun rinka yi, ma'ana sun fara kenan tun daga yaushe, yawmul hajji al-akbari, suka ci gaba har ayyamut tashrik guda uku duk suna bada wannan sanarwa. Shine wa zanu min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawmul hajji al-akbari anna Allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. Lalle Ubangiji Ta'ala ya barranta daga mushrikai ba shi ba su, wa rasuluhu, haka manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya barranta daga mushrikai babu shi babu su. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, ya koma su shirka da bautar wani Allah, idan kun tuba ku shi fi alkhairi a gare ku. Wa in tawallaytum, in kuka juya baya an yi muku wa'azi kuka kiji, fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, ku sani cewa ku din baku isa ku gajiyar da Ubangiji ba, baku isa ku kubucewa Allah ba, duk inda za ku je, wato ainihin Allah na iya riskar ku. Wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim, kai bushara ga waɗanda suka kafarta, wato da azaba wadda take mai radadi, cewa wato ainihin azaba mai radadi tana nan tana jiran su. Sallallahu alaihi wasallam.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
wancan hukunci da aka ce bara'a daga Allah da manzansa, ma'ana yanke yarjejeniya ta zaman lafiya daga Allah da manzansa zuwa ga waɗanda suke masu shirka, wannan ta shafi kowa da kowa sai waɗanda aka togace a wannan aya. Allah ya ce illal ladzina ahadtum minal mushrikeen, sai waɗanda kuka kwalla yarjejeniya da su cikin mushrikai, summa lam yanqusukum shay'an, sannan kuma ba su tawaye muku komai na ka'idoji da sharuɗan yarjejeniya ba. Duk abin da ya shafi ka'ida da sharaɗi na yarjejeniya sun cika shi. Sannan wa lam yuzahiru alaikum ahadan, ba su taimaki wani a kanku ba don ya yaƙe ku. To irin waɗannan fa atimmu ilaihim ahadahum, ku cika musu alƙawalin da kuka yi da su, ila muddatihim, zuwa lokacin da kuka ƙayyade musu. Inna Allah yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu kiyaye dokokinsa. Wato kenan a nan gurin waɗannan an togace su an ce ban da su. Ku sani ya ƴan uwa musulmi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwarsa ya yi yaƙi da waɗansu daga cikin kafirai, ya kulle yarjejeniya da waɗansu daga cikin kafirai. Da haka sai kafirai suka zama kashi biyu, ko dai waɗanda ana yaƙi da su ko waɗanda an kulle yarjejeniya da su. Waɗanda aka kulle yarjejeniya da su kuma sun zama kashi uku. Kashi na farko an kulle yarjejeniya da su mai ƙaramin zango wanda bata kai wata hudu ba. Kashi na biyu an kulle yarjejeniya da su mai dogon zango wanda ta wuce wata hudu. Sannan kashi na uku wanda an kulle yarjejeniya da su sun tsare ba su warware alkawali ba, da kuma waɗanda an kulle yarjejeniya da su alamu sun nuna suna take-taken su warware yarjejeniyar su. Dukkan kafiran da aka kulle yarjejeniya da su mai gajeren zango wata hudu ko abin da kai bai kai wata hudu ba, to a nan gurin an baiwa Annabi umarni ya karasa musu ta isa wata hudu. In ba ta kai wata hudu ba da, ya karasa musu ta zama wata hudu. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, an ce an karasa muku, an ba ku kyautar kari zuwa wata hudu. Wanda kuma an kulle yarjejeniya da su ta wuce wata hudu, to su kuma an dawo da ita ta dawo mai wata hudu. Waɗanda aka kulle yarjejeniya da su suka tsare dukkan ka'idojin, babu wani alama na cewa za su karya ka'ida. Wannan an ce fatimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim, waɗanda an kulle yarjejeniya da su amma akwai alamun za su warware alkawali, suna take-taken su warware alkawali, su ma an ce a dawo da alkawalin nasu, da ya dawo nawa wata hudu. ma'ana dai ayar gaba ɗaya sai ta kasa kafirai kashi biyu, amma dai waɗanda za a ba su wata hudu, sawa'un alƙawalinsa ya kai wata hudu ko ya wuce wata hudu, wannan amma kuma waɗanda za a cika musu lokacinsu shi ne waɗanda aka ga sun kiyaye ƙa'idojin yarjejeniya ta zaman lafiya, ba su saba alƙawali ba, ba su taimaki wani a kan ya yaƙe mummunai, to sai a tsare musu lokacinsu. Wato bara'a da ta zo sai ta rage adadin waɗanda aka yi alƙawali da su. Saboda me? Abin da ya sa, kamar yadda malamai suka ce, ita dai bara'a dama ta sauka ne bayan an dawo daga yakin Tabuka, akan hanyar dawowar Annabi daga yakin Tabuka wanda aka yi a shekara ta 6 bayan hijira. To ka san munafukai sun rinka yada jita-jita, wanda wannan jita-jita tasu ta cutar da masu raunin imani har suka rika tunanin ko sai rinda su bar addinin, sannan ta karfafi duk wani kafiri da yake so ya yaki musulunci, dan sun rinka bada asiran musulmai, sun rinka yada jita-jita da labarai na ƙarya wanda ba haka suke ba, har sai kafirin da suke da alƙawali da Annabi suka rika tunanin to bari mu ajiye alƙawalin mu ma mu yaki shi, tunda mun ji a Tabuka da yaje bai jira dadi ba, a wuri kaza bai jira dadi ba, mu ma bari mu je mu maimaita gawa, suka rika tunanin su warware alƙawalinsu. To kafin su kai ga wannan sai Allah ya saukar da suratul Tauba a faɗa musu cewa an ma yanke alƙawalin kafin su yanke. Wannan dan a baiwa Annabi ƙwarin gwiwa, wannan dan a karya lagon munafukai cewa ababen da kuke yadawa na jita-jita in nufin ku zai raunana musulmi, to musulmi yanzu suka samu ƙwarin gwiwa. Ina ba ta an fahimta. Sannan kafiran da suke son su warware alƙawali, in nufin ku hakan zai razanar da musulmai, musulmai ba za su razana ba, hasali ma Ubangiji ta'ala ya ce su yanke tun ma kafin lokaci yayi, tunda ku kuna son ku yanke kafin su yanke. Allah ya saukar da aya ya yanke da kanshi. Sannan wani abu da suke sassauci a kai na rauni a da, dan rauni ne yasa suka sassauci, in ba haka ba ya za ka je ɗakin Ka'aba, ɗakin da ya fi kowanne girma, kai kana tauhidi a gefenka ga wani na shirka, kai kana kiran Allah wani na kiran mulki, kuma a jikin ɗaki ɗaya. Sannan kai ka je da tufafi bisa ga ka'idar khudhu zinatakum inda kulli masjid, wani ya je kuma yana tawafi tsirara kuma kuna yi tare. To dan a nuna ƙarfin musulunci da kwarjinin musulunci sai aka ce to daga wannan sassaucin da ake yi da duk an fasa, yanzu za a yi musuluncin da ƙarfinsa, ko musulmai ku zo ma atainakum bi quwwa. Saboda haka aka saukar da wannan sura dan saboda ta warware waɗancan matsaloli da munafukai suke ƙoƙarin tayar da su, da kuma waɗansu daga cikin kafirai suke ƙoƙarin yin amfani da dama dan cutar da musulmai, da kuma yadda waɗansu masu raunin imani kuma suke ganin cewa kila abin ma ba zai yiwu ba, sai aka saukar da surar dan ta bada ƙwarin gwiwa ta tsayar da mai ƙarfin imani akan ƙarfin imaninsa. Ina fatan kun fahimta. To kenan sai aka yanke alƙawali tsakanin kowa da kowa, sai waɗanda an yadda sun cika ƙa'idojin alƙawali. Illa allazina ahadtum minal mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru 'alaykum ahadan fatimmu ilayhim ahadahum ila muddatih. Wannan ku cika musu alƙawalinsu, ko ya kai shekara biyu ko ya kai shekara uku, wannan ba wata hudu ba kawai, ku cika musu zuwa lokacin da ko ga abin nan, amma sun kiyaye sharuɗa. Sannan ba su taimaki wani ya yake ku ba, ko da su ba sa yakar ku, to ba sa taimakon wani akan ya yake ku. To wannan fatimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim indallaha yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana san waɗanda suke kiyaye dokokinsa.
فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وتني وإن دسك ما سؤال فرما سك الرجاء سك شوتي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم توكياكي ما في شركة أدق إندكوك ساميسو wa quduhum ku kama su ku ribace su a matsayin fursunonin yaki wahsuruhum ku kuntata musu ku sa su cikin kunci waqa'udu lahum kull marsad ku zauna musu a duk inda wata madakata take dan kuna dakon su biyo ta wajen ku kama su amma fa in tabu in ku sun tuba wa aqamu ssalata sun tsayar da sallah wa atu zakata sun bayar da zakka fa khallu sabilahum to shikenan sai ku kyale musu hanyar su su kai su komo yadda kowa ke kaiwa ya komo tunda sun zo mummunai. Inna Allaha Ghafurur Rahim, Ubangiji Ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne. Malamai sun yi sabani dangane da al-ashhurul hurum. Lafazin al-ashhur kun san dai jam'i ne na shahar. Ashhur ala wazn af'ul wanda jam'i ne na qilla. Al-hurum jam'i ne na haram wanda haram sifa ne mushabbaha. Al-hurum watanni masu alfarma, watanni masu daraja. Waɗansu malaman suka ce watanni masu daraja masu alfarma su ne waɗanda ambatan su zai zo nan gaba a cikin wata aya inda Allah ce inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Suka ce watannin wannan su ake nufi, wato Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram da Rajab su ne ake nufi. Fa'izan salakal ashhurul hurum, idan watanni masu alfarma sun riga sun shuɗe, faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum, to duk inda kuka ga mushrikai ku yake su. Amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, waɗannan watanni masu alfarma guda hudu, wato Zulqa'ida, Zulhijja da Al-Muharram da Rajab, ba su ake nufi ba. Abinda dai ake nufi su ne dai waɗancan arba'atu ashhurin lil imhal, waɗancan watanni guda hudu da aka ce aiwa mutane jinkiri, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, waɗanda za su fara daga yawmul hajji al-akbari ranar 10 ga watan Zulhijja na shekara ta 7 bayan hijira, su kare zuwa nawa 10 ga watan Rabi'ul Tsani, wannan su ake nufi. To wannan zancen kuma ya fi ƙarfi cikin zantukan malamai, saboda mai ya fi ƙarfi domin su yaƙin ayoyin, jerin ayoyin gaba ɗaya na magana akan abu ɗaya ne. Ta yaya za a kama waɗannan watanni guda hudu wanda kidarisu ya fara daga ranar 10 ga watan Zulhijja ya kare zuwa ga 10 ga watan Rabi'ul Akhir, sannan kuma sai a koma waɗancan guda hudu Zulqa'ida, Zulhijja da Al-Muharram da kuma Rajab, waɗanda su kuma daban-daban ne. Lalle su yaƙin ayoyi, jerin ayoyin ya fi ƙarfafar wannan zance na biyu cikin zantukan malamai da ke cewa abinda ake nufi da al-ashhurul hurum su ne dai can da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah. Ina fata an fahimta. Don haka idan waɗannan watanni guda hudu suka ƙare, waɗanda za su fara daga Zulhijja su kare Rabi'ul Tsani, faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum, duk inda kuka samu mushrikai za ku yake su. Kun ga dai sai waɗanda dai kuka yi alkawari da su a baya, illal ladina ahadtum wato minal mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an, wa khuduhum wahsuruhum, ku kama su sannan kuma ku kuntata musu. Lafazin alhasru shine kuntatawa mutum, an gane ku. Wa qa'udu lahum kullu marsad, ku tsaya musu a dukkan wata madakata. Marsad wato makanin rasad kenan, wato wuri da kake jiran wani ya zo dan ka kama shi. Fa in tabu, in sun tuba daga shirka, sun tsantsanta tauhidi ga Allah, sun kuma tsantsanta biyayya ga manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqamu salata, kuma suka tsayar da sallah, wa atu zakata, kuma suka bayar da zakata, fa khallu sabilahum, to ba ku ba tare su a dukkan wata madakata, ba ku ba yaƙar su, sai ku kyale su. Inna Allaha Ghafurur Rahim, abinda suka yi na baya Ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne, ya gafartawa abinda suka yi baya bayan yanzu sun furta kalmar shahada. Tunda al-islam yujibu ma qablahu, idan mutum ya furta kalmar shahada a yanzu koda yayi shekara 100 yana shirka, an riga an yafe masa kuma gaba daya. Sai Allah ce
wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'mana, dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
وإن أحد من المشركين استجارك, إذا أنت موني تكن مشركي يا نمي صارنك دكاريرك فأجره, توكباش ودن صارو دكاريا حتى يسمع كلام الله هر يسامدا ما يزو يجزن شام أبنجدي, ثم أبلده مأمنة, sannan ka isar da shi da ƴan rakiya har ya zuwa ga wurin amincinsa, inda zai ji ya amintu ya hau tudun mun tsira. zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, an bayar da wannan dama na sa'in shigowa kasar ku su saurari alqur'ani saboda su mutane ne wanda ba su da ilimi. Ma'ana bayan saukar da wadancan ayoyi na bara'a, kaga kenan an yanke dukkan wata alaka. Mutanen da suke tare da annabi cikin mummune suna tare da shi, mutanen da ke maka tare da kafirai suna tare da su, wanda suke waɗansu garuruka na kafirai suna tare da su. Ko da wani wanda ba musulmi ba yayi nufin ya zo Madina ba ya da wannan damar, tunda an ce faizan salakal ashurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum, to kuma sai zanto daga cikin kafirai, daga cikin waɗanda ba musulmin ba, akwai waɗanda suke da sha'awar su zo su saurari annabi, su suna cikin shakka cewa shin abin da zo da shi gaskiya ne ko bata ne, daidai ne ko ba daidai bane ba. Galibi ba su samu ganin annabi ba su da shi, sannan ba su rayu da wani musulmi ba su da musulmi, suna jin labarai ne daga nesa. Shi ko labari idan yayi nisa zai iya gutsirewa a hanya ya je ba daidai ba. Yanzu idan ka kawo wata kissa ka aika da ita wani gari, wane ya jiga wane, wane ya jiga wane, karshen ta kafin ta ƙara satan an ji mata ciwo a hanya, an ƙara, an ragi, an yi sharhi, an yi menene da sauransu, to sai suke da sha'awar ina ma a ba su dama su je su ji annabi su da kansu ba ta hanyar sako ba. To masu irin wannan bukatar sai Allah ya saukar da wannan aya don kare bukatarsu, duk da ba musulmi bane ba. Aka ce da annabi tunda an ce an yanke ba kowa da kowa, amma kuma an bar wata kofa, wa in ahadun minal mushrikin istajaraka, lafazin in anan shartiyya ce, ahadun fa'ili ne, fa'ilinsa ana kaddara shi yufassiruhu ma ba'dahu, abin nufi wa in istajaraka ahadun minal mushrikin, idan wani cikin mushrikai, cikin waɗanda ba musulmai ba, ya nemi kariyarka yace ina son in shigo kasarka ko kasar ku amma karkashin kariyarka da kulawarka, a bani dama zan zo in yi kwana hudu, in yi kwana biyar, kwana shida, wata daya, abinda bai kai haka ba zan zo in yi wannan kwanaki, amma ka bani kariya. Allah ya ce idan an samu ɗaya daga cikin su ya nemi wannan bukata fa ajirhu, to ka bashi kariya din hatta yasma'a kalam Allah, har ya zo ya samu daman jin zancen Ubangiji, tunda sha'awarsa ta zo garin yana so ne ya ji annabi daga bakin annabin kai tsaye, ba daga ya ji maganar annabi ba daga bakin wani ba, ba daga bakin yan kunji-kunji ba, kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan duk wanda yake son yiwa kansa adalci haka ya kamata ya yi, idan ya ji an ce wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza din nan daga bakin shi kai tsaye, wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza daga bakin sa kai tsaye, nan ne za ka gane gaskiyar zance ko kuma ƙaryar zance. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, in wani yace yana son wannan ka bashi wannan kariya, yazo ya zauna a garin musulmai din hatta yasma'a kalam Allah, dan a bashi dama ya ji zancen Ubangiji. Wannan ko bai shafi annabi kadai ba, ko kai daga cikin ɗaiɗaikun mutane kana cikin daula ta musulunci, wani wanda ba musulmi ba abokinka a wata ƙasa an haramta mishi shigowa ƙasar, kana da damar ka nemi a baka izinin shigowarsa, kariyarsa na hannunka, to sai a sanar da ƙasa kariyar wani da zai zo tana hannun wani, yana cikin amincin wani, da haka idan an ketawa bakonsa alfarma kamar shi aka ketawa alfarma. Idan ka ce ka ba wani kariya wanda ba musulmi ba ya zo garin ka yi waɗansu kwanaki ya tafi, to dole ne sauran ƴan uwanka musulmi su girmama wannan kariyar da ka bashi, idan suka cuce shi kamar sun cuce ka ne kai musulmi. To menene hikimar a bar shi dai idan ya zo zai ga yadda kuke ko musulmi, zai ga mujtama na musulunci, environment din musulmi, mu'amalolinku, kasuwanninku, zai ji kiran sallah, zai ji kira'a, zai ji wa'azi, zai ji hadisi, zai ji tafsiri, zai ga yadda kuke mu'amala, watakila hakan ya ja hankalinsa shi ma ya furta kalmar shahada. Kaga an bude wannan kofa dan amfanin da'awa ta musulunci, wanda ke nuna da'awa tana da muhimmanci, kuma dan amfanin isar da ita, isar da ita da baki, dan hatta yasma'a, har ya ji, hatta yasma'a kalam Allah, ya ji zancen Allah yadda yake. Dan yanzu koda wani wanda ba musulmi ba yana jin zantukan musulmi, ba lalle bane zanto ya ji zancen Allah daga bakin su, ya ji zantukan su karan kansu daga bakunan su, zantukan su da suke na rashin gaskiya, zantukan su na saba alƙawali, zantukan wannan ba zai tasiri wajen yin musulunta ba. Amma in zai ji zancen Allah yadda yake, to lalle zai kwankwasa murfin zuciyarsa, wannan na iya sa ya musulunta. Shine fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana, in ya ce ya gama kwanakin da zai, to sai a raka shi har zuwa kan iyakar ƙasa, dan kar waɗansu ƴan ta'adda su bi shi hanya, kar waɗansu ƴan ba daidai ba su bi shi a hanyar su masa ba daidai ba, har sai ya shiga daidai ƙasar su, shikenan sai a kyale shi ya tafi sa. Kaga an bashi zabi, ba a tursasa masa ba cewa tunda ka zo ka zauna dole sai kai kalmar shahada domin la ikraha fiddin, amma an bashi dama ya ji, ya saurare, ya amfani da hankalinsa, ya zartar da hukunci. Wannan shine hakikanin musulunci, ذلك بأنهم قوم لا يعلمون التي كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله تيايا مشركي ذاس ريبتون القولي أورن الله سمولون القولي أورن من ذا الله صلى الله عليه وسلم أي باب سوبا سامن إلوان القولين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام سيفوت أن دكوك رقاكو كل القولي دسو أما صلى تيمي الفرما واتو ينزكوان القولي أن ينكي sai waɗanda kuka yi alƙawali da su a sulhun Hudaybiya da aka yi su ne illal ladina ahadtum indal masjidil haram sulhul Hudaybiya a shekara ta 6 waɗannan a tsire musu alƙawalin su mutakar ba su warware ba fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun kiyaye muku alƙawalin ku to kuma ku kiyaye musu nasu wannan na nufin idan sun keta muku naku fa kuma za ku keta musu nasu kenan fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin lalle ubangiji ta'ala yana kaunar masu takawa kaga wajen mu'amalanta kafare Allah ke cewa ayi takawa ma'ana kada ku cuci wani wanda ba musulmi ba kawai dan shi ba musulmi bane cikin abinda Allah bai ba ku izini ba kar ku yi wani abu game da shi ku shiga haƙinsa to ina ga dan uwanka musulmi ana maimaita takawa an maimaita a can an maimaita a nan gurin a ta aka ce illal ladina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim fa aka ce inna allaha yuhibbul muttaqin anan ma aka ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum sai aka sake cewa inna allaha yuhibbul muttaqin dan annan muhimmancin takawa a ce ka'idoji na zaman tare ka'idoji na a zauna lafiya da musulunci ya shimfida in sun gudana tsakaninka da wanda ba musulmi ba min ba wato dole ne ka kiyaye masa to ina ga musulmi dan uwanka min ba bi aula ka kiyaye wa dan uwanka musulmi wannan in game da wanda ba musulmi ba an ce Allah na buƙatar ka yi takawa ina game da dan uwanka musulmi min ba bi aula a ce ka yi takawa amma yau ina takawa a cikin mu'amaloli da dama daga cikin mu ko a harkar kasuwa ko a harkar siyasa ko a harkar zaman tare ko a harkar addini ko a wata harka ta duniya ina ne wane ne wanda bakinsa ke nuna maka takawa cikin duk abin da mutum ya ga dama zai fito da shi daga bakinsa ba tare da kiyaye Allah ya ce ai ko Allah bai ce ai ba to Allah shi tsare
kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fiikum illa wa la zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
وبنجي سي كيف معنى دي كيف يكون للمشركين احد عند الله وعند رسوله دين دي كده كيف سي يا ذا اتي اصلي موسى الاولي وان يظهر عليكم الحال ان ذا سامو غلبا اكنكو لا يرقب فيكم الا ولا ذمه بذا سكي يا مكو الا كسنتي با كسنتي نجني اوا داي اوبا داي دنجن اوا دنجن اوبا in dai kafare suka ci nasara akan ku ba sa kiyaye muku martaba ta dangantakar jini wala zimma sannan ba sa kiyaye alfarma na alƙawalin ku da su yurdunakum bi afwahihim suna nuna muku sun yadda da ku da bakunan su wa ta'ba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktharuhum fasiqun mafiya yawan su wato fasikai ne abin nufi kafirai ne lallafin alfisq yana zuwa da ma'anan kafirci afaman kana mu'minan كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الفسق بمعنى الكفر لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة بذاتك يا يمكو دنغنتك تجنيبا بذاتك يا يمكو الكوليب كودا كن يرسو يرضونكم بأفواههم suna nuna muku sun yadda da ku da bakunansu wa ta'aba qulubuhum zukatansu kuma suna kinku wa aktharuhum fasiqun da yawan su kafirai ne abin nufi a nan gurin ubangiji ta'ala yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu nau'ika cikin kafirai waɗanda ba sa martaba alƙawali daga cikin su akwai yahudawa allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wahum la yataqun, inda so dubu za su yi alƙawari so dubu za su warware shi, fa bima na qadhihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillah, sa warware alƙawari a wurin sa abu ne mai sauki. To irin waɗannan dan me zaka amunta da alƙawarin su idan sun yi alƙawari da kai? Yanzu alƙawari da yarjejeniya nawa aka kulla tsakanin Yahudawa da Filistinawa? A tafi a kirga, tafi sau shurin masaki, amma kuma ta tafi a shirme, babu guda ɗaya da suke aiki. To duk irin waɗanda yau da gobe ta nuna ba sa iya kiyaye alƙawari, to kar su yaudare ku da alƙawarinsu. Amma irin wanda yau da gobe ta nuna suna da ƙoƙarin riƙe alƙawari, to sai ku kiyaye musu alƙawarinsu. Ma'ana ayoyi suna faɗakar da kai, kar ka zama bagidaje, kar ka zama wanda za a ruɗe shi da roman baka da magana mai daɗi, amma kuma a kulle yadda za a kashe shi ko a cutar da shi ba tare da ya sani ba. Kai wayayye ne, kakan auna ababen da suka faru jiya da shekaran jiya don ka yi hukunci a kan yau, ka yi hasashe na mai zai faru gobe ko jibi. Ina fatan kun fahimta. Yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, Allah ta ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila, sun musanya ayoyin Allah da wani dan farashi kankane na rayuwar duniya. Abin nufi su koye ayoyin bisa ga wani girma ko daraja da za su samu a wajen mabiya. Fasaddu an sabili, suka kautar da mutane daga tafarkin Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, lalle su kam abinda suke aikatawa ya munana, ya kai matuƙa wajen muni. Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma, irin waɗannan kafiran la yarqubuna fi mu'minin illan, ba za su taɓa kiyayewa mummuni wani dangantaka ta jini ba, wala zimma ko alƙawali na zaman lafiya. Wa ulaika humul mu'tadun, lalle irin waɗannan su ne masu ƙetare iyaka, wanda duk lokacin da suka yi alƙawali da kuma za su saba. Da haka sai ku faɗa ku kar ku rudu da roman bakan da za su yi muku.
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
فَإِن تَابُوا, amma idan sun tuba daga abinda suke na shirka ko bautar wannan Allah, ko sanya ma Allah kishiya, ko jingina masa ɗa, ko jingina masa mace, ko siffanta shi da tawaya, in har sun tuba daga wannan, wa aqamu ssalata, kuma suka zo suka tsayar da sallah, wa atawu zakata, kuma suka bayar da zakka, fa ikhwanukum fid din, to sun zama ƴan uwanku kenan a cikin addini. Ma'ana idan ba su yi wannan ba, ba su zama ƴan uwanku cikin addini ba. Waɗannan ababe guda uku dole sai da su. Abu na farko tuba tabbatacciya daga shirka, daga kafirci. Abu na biyu iqamatu ssalah, tsayar da sallah. Abu na uku itau zakati, bayar da zakka. To shi yasa da yawa daga cikin malamai na salaf suka kafa hujja da wannan ayar, bisa ga cewa mutumin da ya bar sallah da ganganci baya yin ta ba tare da wani uzuri ba a shari'ance, ko da yana itikadin wajibcin ta, ya kafirta. Aka ce menene hujja ku? Suka ce Allah ya ce da kafirai, fa in tabu, sannan wa aqamus salata, sannan wa atuz zakata, sannan fa ikhwanukum fid din. Ma'ana babu yanda za a yi a tabbatar da dangantakar mu da mutum cikin addini sai yana me, sai yana sallah. Kenan idza lam yatub, ko kuma taba, wa lam yuqimis sala, ko kuma aqamas salata, wa lam yuaddiz zakah, fa laysa bi akhin lana fid din. Ma'ana in sun tuba kadai ba sa sallah, sun zama yanwo mu cikin addini? Ba su zama yanwo mu cikin addini ba. Wannan ita ce hujja daga cikin hujjojin malaman da suke ganin wanda baya sallah da ganganci ya kafirta. Waɗansu malaman suna da fahimtar cewa a idan ya kudurce wajibcin ta a zuciya, ya yadda wajibi ce, amma san zuciya da sakaci da rinjaye ce dan ya hana shi, wannan ba za a ce masa ya kafirta ba, yana nan a matsayinsa na musulmi. Sai dai duk da haka za a kashe shi a matsayin haddi, ba wai za a kashe shi ba a matsayin yayi ridda. Haka waɗansu malamai suka tafi gari kamar da magabata suka saba a kai. Allah ce
وَإِنَّكَ أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَصَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
وبنجي وإنك سوء أيمانهم إنك سوء أيمانهم إذن سنور ولي القول لنسو من بعد أهدهم باين قل القولين وطعنوا في دينكم كما سكي سوكا سكين الدينكم suka soki Allah suka siffanta shi da abin da bai dace ba suka fada aka ji suka rubuta aka gani cikin littattafai da jaridu da magazins din su ta anufi dinikum kenan ko suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in har sun yi irin wannan faqatilu a'immatul kufri to ku yaki shugabannin kafiran innahum la aymana lahum su kam ba su da wani kiyaye alƙawli kenan ku yake su la'allahum yantahun domin su daina abin da suke yi na warware alkawali su daina abin da suke yi na suka cikin addinin suka cikin addinin musulunci bangaren ta guda uku ne ko dai mutun ya soki doka daga cikin dokokin addinin ya ambaci sallah ya yi mata dariya ya yi mata izgili ya ambaci zakka ya yi mata dariya hudud da Allah ya shar'anta cikin alqur'ani mutun ya dauka cewa kauyanci ne ko wani babiyaryan abin nan ne hukunci irin waɗannan duk ya zama suka cikin addini ko mutun ya soki Allah kamar yadda fafaroma yayi kwanan nan mana ya zargi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da siffofi na kazanta ko mutum ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wanda wani arne ya adam maka to dukan waɗannan suka ne cikin addini idan har kafirai suka warware alƙawarin zaman lafiya tsakaninku da su kuma suka yi suka cikin addininku Allah ce to ya saki hannunku faqatilu a'immatul kufr ko yaki su shugabannin kafirai din innahum la aymana lahum ba su riƙe alƙawari ko yake su saboda mai la'allahum yantahun mai yiwa su daina abin da suke yi na sukan addinin musulunci na fadin bakar magana game da addinin musulunci amma idan kuka zauna haka to ba za su daina ba amma in kun yake su wana za su daina kenan kaga wannan nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya daura shi ga dukkan dauloli na musulmai ga dukkan wadanda ake kira Islamic countries wanda yawan su ya kai kusan 50 a duniyar nan in kare za ka samu kasashe dai 10-20 waɗanda lallai waɗannan kasashe ne na musulmai tsantsa ko musulmi gaba ɗaya ko musulmi sun zama to over 90% sama da kashi 90 cikin 100 to kaga waɗannan nauyi ne akan su dan ni da kai da mu da su ba mu da iko mu kafa totar jihadi a kofar masallaci in ce wa mutane ku zo mu bi ni gane daga danbuwar ruzan jihadi ba ni da wannan horomin amma shugabanni su Allah ya dora wannan nauyin ma'ana akwai abin da za su yi guda ɗaya inda kasashen da suke da wakilci kadai a Vatican daga cikin kasashen musulmai suka ce sun kori jakadan Vatican daga kasar su na kasar su ya dawo daga Vatican wannan kadai ya isa ya lakuta hancin Papa Roma amma ba su yi ba ballantana a ce dukkan wani jakada da ke wata kasa wadda ta goyi bayan waɗancan munanan maganganu ko ta yada a jaridunta in dai wannan jakadar na kasar musulmi ne na Saudiya na Kuwait na kaza na Misra na Algeria na waye na wane ne to an janye shi har sai sun bada hakuri kan rashin mutuncin da suka yi dan shikenan magana ta riga ta kare amma ba mai yi magana sai malamai ɗaya ku su ma ba duka ba wanda wannan ke nuna rauni na al'ummar musulmi kuma shi ya kawo raini a idan kafirai a mataki na duniya dan haka dai ya ƴan uwa musulmi waɗannan ayoyi aiki da su wajibi ne sai dai aiki da su na kasancewa ne karkashin umbrella ta shugabancin musulunci wani mutum shi kadai waɗansu mutane su kadai ba su wakiltar miliyoyin musulmi su ce za su yi a madadin sauran dole ne sai an samu wani kaso mai yawa na musulmi kuma a samu shugabanci shugabancin da ya siffanta da ilimi shugabancin da ya siffanta da tsoron Allah shugabancin da ya siffanta da gogewa a rayuwa ba danyen shugabanci ba shut up wanda bai san komai ba a rayuwa haka kawai ya ce zai ja mutane su je su yi abin da kila barin su ce fi yin su alkhairi saboda jahilci saboda naƙilewar kwakwalwa amma wajibi ne akan al'umma kan ta samar da wannan to kuma shugabanci ba ma iya cewa a yau mun yi wa malam sa'idu mubaya'a ko ku ce kun yi mun mubaya'a shugaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke samar da shi ta wata hanyar da ya fi saninta tsoron Allah mutum ke bayyana shi a cikin mutane taqawarsa ke bayyana shi a cikin mutane fadin iliminsa da gogayyarsa a rayuwa ke bayyana shi a cikin mutane har jama'a maza mata yara tsofaffi da magidanta da tsakatsakiya su ji sun sakankance da wane ya kamata ya zama shugabanmu to a irin wannan in an samu wannan yanayin wanda yana zuwa ajilan au ajilan zai zo ko a kusa ko a nesa baka da ikon ka dawo lokacin in bai yi ba in kuma yazo ko baka saka dakatar da shi ba, sannan in lokacin wani ya jawo lokacin kafin yayi kuma ba zai yiwu ba, dole Ubangiji ta'ala ya sanya wa kowane abu lokacin kulli sai kadda Allah li kulli shay'in qadar, kowane abu ya sa masa qadar qadar din sa lokacin faruwar sa. Dan haka wannan dai shine abin lura. Ayoyi suna magana a matsayin musulmi gaba daya, amma karkashin jagoranci na bai daya, ba shugabancin wani mutum shi kadai da zai shugabanci wadansu mutane da basu kai kashi biyu cikin dari in an katanta da sauran musulmi ba. A ce biyu cikin dari za su wakilci sauran, babu wannan cikin addini. Za su yi magana da yawun sauran, babu wannan cikin addini. Dole ne ka haɗu ya haɗu su haɗu, sannan sai a samar da shugabanci bai daya. Qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, Ubangiji ce ku yaƙe su, Ubangiji ta'ala na sanya musu azaba ne da hannayenku.
Qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin.
Kafin nan Ubangiji ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum, shin ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawarin su ba? Anan Allah ya ce a yake su dan sun yi mai sun warware alƙawari. Shine hadisi ya tabbata daga daya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Huzaifa ibn al-Yaman, kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa, yace waɗannan mutane da aka ce ku yaƙe su, yace an alakanta yaƙin su da warware alƙawari. In naka su aymanuhum, in sun warware, kenan in ba su warware ba fa ba za ku yaƙe su ba. Da haka yace ma kutila ahadu hadhihi al-ayati ba'du, har yazuwa yanzu ba a riga an yaƙi ma'abuta wannan aya ba. Yana nufin da suka ji an saukar da wannan ayar sai suka rike alƙawarin. To dama Allah kuma ya alakanta ya kasu da me walwale, wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu, shine jawabu in din kenan, jawabu sharta. Ina fata an fahimta. Ubangiji ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum, shin ba za ku yaki mutanen da suka walwale alƙawarin su ba? Wa hammu bi ikhrajir rasul, har suka yi yunkurin fitar da annabi daga cikin garin sa. Wa hum bada'ukum awwal marra, alhalin su suka fara yaƙarku a karan fari. A takshawnahum, shin kuna jin tsoransu ne? Fallahu a haƙƙu an takshawhu in kuntum mu'minin, Ubangiji ta'ala shi ne ya fi cancantar ku tsorace shi inda kun kasance ku mu'mine ne. Ubangiji ce qatiluhum, ku yaƙe su. Yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, Allah na sanya musu azaba da hannayenku. Wa yukhzihim, ya kunyatar da su, ya kaskantar da su. وينصركم عليهم يتمكيكو اكنسو ويشفي صدور قوم مؤمنين واتوكما يوركر دا دامور دا تكي تكي مسكا تنوات انسو دا تكي مؤمنين واتنان آيوي كما يدنا فداه وزيفا ينا شوى أهل آل ما قوتل أهل هذه الآية بعد اما واتنسو دا تكي مالا ميسكا تي آير سنة مغانا اكن دا يسو كوري شاوى دا فرقو دا اكا تي اول ولي القولي دا كوى انتي اتري مسو إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم fastaqimu lahum. To amma sai ya kasance akwai wata kabila daga cikin kabilun Larabawa da suke makwabtaka da Makka, sun yi alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To su wannan kabilar suna yaki da wata kabilar wadda ita waccan kabilar tana da kawance da Quraishawa, wato waɗannan suna da kawance da Annabi, wancan kuma suna da kawance da Quraishawa. To ga ka'idar yarjejeniyar Annabi tsakanin shi da su, idan har Annabi ya taimakawa waɗannan da yake kawance da su don su yaƙi waɗancan masu ya kawance da Qurayshawa, to kamar ya taimaka a yaƙi Qurayshawa ne. Haka su ma Qurayshawa in suka taimakawa wanda suke kawance da su don a yaƙi wanda suke kawance da Annabi, to kamar sun taimaka a yaƙi Annabi ne, kaga sun warware alƙawari. To Qurayshawa sai suka yi iyakacin nasu kokari, ba su warware wa Annabi alƙawarinsa ba, amma sai suka je suka taimakawa wata kabila da take kawance da su, kansu yaki kabila da take kawance da Annabi. To wannan abin da suka yi sai aka ambace shi da suna warware alƙawari. Dan haka wannan bangare na aya, ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum, da su ake. Shin ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawarin su ba? Kansu sai ai mu bamu yake ku ba, a ai kun yaki waɗanda suke mu kuma suna kawance da mu, kamar kun yake mu kenan. An gane ku? ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول kuma in ma ba su yake ku ba a yanzu a da tan ba sun yi kokarin korar annabi ba daga cikin garin Makka wa zai yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idha la yalbusuna khilafaka illa qalila ai da sun yi wannan yunkurin ada to wannan yunkurin nada yanzu da suka taimaka a wancan sai aka hada da yunkurin su nada da kuma mu'amalar su ta yanzu kaga kenan naka so aimanahum ta hanyar taimakon ayaki kawayen wanda suke kaunce da annabi wa hambu bi ikrajir rasuli ada wa hum bada'ukum awwal marra kuma su suka fara yakar ku a filin Badar dan su suka ce ayyaki ba ku ne kuka ce sai ayyaki ba a taktaunahum za ku tsorace su ne فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين في نقاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قال شان wannan sai dai gobe idan Allah ya kamu abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana gobe akwai latta a jami'a wajen saukar alqurani ta kungiyar dalibai musulmi sannan kuma akwai latta da za a yi a BRTV kamar yadda kuka sani amma alkawali na dai na jami'a shine karan fari shi zan fara zuwa in sauke kafin in ga yiwuwar nabiyin tunda akwai sauran manyan malamai wanda akwai wakilci